بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تعالى قال أدامو أديدي وانا رانانا يمتينا لهدي شاء أكو بوطا صفر شكرا تدبولا لهم الأربعين دشدة وانا يديدي دا شاء تاقص بوطا أغوص بوبيو دا أشند أرومي لديه وانا مجلس نامو من البركة دا مكي كراتو تكيم مقدمة تمالا برسالة mukaddima da malamin kebeti domin ya bayani kan aqidan annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa. Idan ba manta ba, muna nan a inda malamin yake mana magana a game da cewa Allah ta'ala ya halicci mala'iku suna kiyaye duk abin da dan adam yake aikatawa. Malamin cewa anna 'alal 'ibadi hafazatan yaktubuna a'malahum wa la yasqutu shay'un min dhalika min 'ilmi rabbihim wa anna malakal maut yaqbidu al-arwah bi idhni rabbih. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما لا يتي دغا cikin abin da أهل السنة suka yi imani da shi wa anna ala al-ibadi hafazatan suna da wasu malaiku da suke kiyaye musu aikace aikacen su suna kiyaye su kuma suna kiyaye musu aikace aikacen su suna taskacewa yaktubuna a'malahum suna rubuta wannan aikace aikace ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم da dai daga cikin abin da suke rubutawa din baya kubucewa daga idanun ubangijin su wa anna malakal maut kuma malaikan mutuwa yaqbidu al arwah bi idni rabbih shine wanda yake karbar rayukan bayi da iznin ubangijin sa wa anna khairul quruni kuma mafi bicin al qarnai da ake da shi al qarnul ladina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune tsare ku da suka ga manzon Allah wa amanu bihi suka imani da shi kuma alladina yalunhum sannan kuma wanda suke bi musu tabi'ai kenan kuma alladina yalunhum sannan wanda suke bi ma wanda suke bi masahabbai shine atba'u tabi'i muna magana akan wato anna 'alal 'ibadi hafazatan yaktubuna a'malahu cewa mala'iku suna rubuta dukkan abin da dan adam yake yi yake aikatawa sawa'u wannan abu yana cikin zuciyarsa ne ko yana ko a magance fada ko kuma a aikace aikata hatta abinda wato mafi inganci na maganar malamai hatta abinda wato yake waswasi a zuciyarsa wadannan mala'iku ubangiji ya ba su dama su ya kwankwasawa kuma su rubuta shi nan ba shi da yake yi abinda yake fada duk mala'iku sun sani kuma za su rubuta shi yasa wato in aka je aka bijiran madan adam ire-iren wannan rubutu da mala'iku suka yi sai su ce wannan littafi ne wanda la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada karami ne ko ba za ka samu wadannan malaiku sun rubuce shi wannan kaga zai sa mu kula kware daga sai da abinda muke fadi da abinda kake fada alkhairi ne ko sharri ne to ka sani dai malaiku suna nan suna wato taskace abinda kake rubutawa bal abinda kake kudircewa ma idan imani ne a cikin zuciyarka malaiku za su zo su maka shaida kuma su ce wani a zuciyarsa akwai imani idan babu imani ko za su zo su bada wannan shaida din kuma lalle shaidan malaiku ba ba ce ta abin yarwa ba ubangiji zai amfani da wannan shaidan nasu mun yi magana game da yanda wato malamai suke da magana cewa sun hawa su wasu sun sani rajihin magana shi har wasu sun idan mutum yayi sun sani to sai muka zo matsala ta rubutu da suke yi na aikace-aikacen da bayi ke yi muka koro hadisai guda biyu hadisi na farko shi ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud wani yana cikin sahihaini Abdullahi dan Mas'ud yake rawaito hadisi daga manzon Allah manzala yake ba da wato matakaiya da ubangiji ya halicci dan adam tun daga mataki na mani daga mataki na lokacin da zai zama al'alaqa al'alaqa shi ne wato gudan jini daga lokacin zai rikide kuma ya zama gudan tsoka al-mudgha daga lokacin kuma zai rikide wato ya zama gashi nan an fara taswirin halitta ana gani anan a hadisi zahirin hadisin Abdullahi dan Mas'ud sai ce thumma yursalu ilayhi al-malak sannan daga baya bayan an gama wadannan zango zango din sai a aika mishi da malaika bayan fafu fihi ruh sai ya wato busa mishi ruhi wa yu'maru bi arba'i kalimatin kuma a umarce shi da wasu jumloli guda hudu bi kasbi rizqihi ya rubuta arzikin shi wannan bawan wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da kuma aikin da zai yi wa shaqiyyin aw sa'id da kuma wato zai zama dan ajali ne ko dan wuta wannan malaika zai rubuta zahirin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ayi hakuri yau kusan zamu dan tattauna wani abu ne da yake kamar yayi iskali ya ne mai cikaro da juna a hadisan guda biyu akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud kuma akwai hadisin Hudhayfa ibn Asid yake sahih Muslim to zamu kokarin mu kawo saboda akwai abin da su masu ilimin kimiyya suke kokarin su nuna na wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud kamar ya cikaro da abin da su suka sani a ilimanci a ilimin su a zahirin wannan hadisi kun ga sai da aka gama wannan zango 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 guda hudu a kwana 120 sannan aka ce za a aiko wannan ruhi din in aka aiko wannan za a aiko wannan malaika ya zo ya busa ruhi kuma ya rubutu kaga rubutu da busa ruhi bayan wata hudu kenan to da aka wasu daga cikin malamai akan wannan hadisi suka gina wasu hukuncen hukunce na fiqh a ce a suna ganin da wanda abin da zai zama an kashe in kasa da wata hudu ne to yana da sauƙin al'amari ba wai halal ba ya san ya al'amari akan idan ya kai wata suna ganin wannan ya riga zama cikakken halitta wanda yake duk wanda yaje masu irin san zuciya ba masu cewa za su je su zubi da ciki sai su je a ce musu ai abin da bai kai wata hudu ba a iya zubi da ciki duk da wannan ba fatawa ce mai kyau ba amma ina fatan cewa akan wannan fatawar aka gina wannan akan magana na malamai da wannan hadisin aka gina wannan fatawa to su al-atibba su abin da suke fada a sati 5 zuwa sati 6 kwana 40 da yan kai 42 ana ake iya samun wato busan wato kan mace busan ne baki da ana iya samun wato ya zama heartbeat a sami bugun zuciya ana iya samun wannan sannan kuma ana iya samun wani bangare ta saka suwiri shi kansa da dai bai cika ba to shi sita suke ganin wannan hadisi kamar manzo Allah ya zo ya faɗi magana wannan na nuna kamar shi bai zama annabi na gaskiya ba to da ya kamata kuma su ƙara duba wani wasu hadisan dan shi hadisai in ka tara su kake iya fahimtar su akwai hadisi kuma da ke cikin sahih Muslim hadisin Hudhayfa ibn Asid da makaranta a wancan zama sati tuka baya shi a wannan karo manzo Allah sai ya faɗi cewa kwana 41 ne ko da 2 ko da 3 ake aiko wannan mala'ika yazo ya suranta abin da zai suranta sannan ya tambaye wato Allah ta'ala mace kake so ko namiji a cikin abin da ka kaddara masa sannan sai ya rubuta duk abin da zai rubuta kaga wannan bayan kwana 40 da wani abu kenan sai kaga wannan ya dace da abin da suka faɗa sai kaga to kaga wancan da suke ganin kan bai dace ba sai su zo wajen malamai su ga ya ake tafi da hadisan guda biyu ba a ce a kai Muhammad ya zo da wani abu shashi faɗi ba bayan gashi ya zo ya yi magana guda biyu magana farko ta dace da maganar magana ta biyu ne ake tantama kaga sai a zo a yi mata wato fasara kenan a hadisin wato Hudhayfa ibn Asid ga yanda ɗaya daga cikin lafazin hadisin yace innan nutfa taqau fi rahimi mani yayin da ya fada cikin mahaifa 40 laylatan bayan kwana 40 thumma tasawwaru alaiha almalak sanan sai malaika ya zo bayan 41 da 2 da 3 haka sai ya zo sai yayi abin da ubangiji ya sanya shi na taswiri shine kamar abin da zaka yi kusan zane haka mutum ya dan zazzare wani alama dan adam haka a sketching haka kadan wanda a lokacin zaka ga shi yayi faka haka bai da wani girma sosai wanda ne suka karanta wannan ilimi su san kusan haka din yake faruwa idan aka haramta yi mutum ya zayi da hannunsa ya zara dan adam saboda wannan wani martaba ne marhala ce ta farko mataki na farko na halitta za a ce mutum ya zo ya yi shi ko ba zai iya ba sai ya ce ya rabbi azkarun aw unta naj'aluhu Allahu zakaran aw unta sai ya ce ya ubangiji me ya kake son ya zama mace ko namiji to kaga da wannan rubutun da kuma a lokacin ake aka mishi wani taswiri ya sa a hadisi Abdullahi dan Mas'ud kuma dan shi Abdullahi dan Mas'ud ne ya gama fadin wannan zango guda hudu 120 sai aka fadi cewa sannan za a aika kuma yursalu ilayhi almalak sai a aika mala'ika to abinda malamai suna da akwai fasara da yawa zan yi gani dan matse mana shi a ci gaba da karatu saboda kar a gaji da mutane hadisin Hudhayfa ibn Asid malamai suke cewa shi a cikin hadisin shine karar aka yi maganan lokacin da ake busa rai ko kuma lokacin da ake rubutu da kuma lokacin da ake taswiri lokacin da ake taswiri da kuma lokacin da ake rubutu kance busa rai taswiri shine lokacin da za a zo a dan surata alaman dan adam wannan hadisin Hudzaifa ibn Asy shine yayin magana kai tsaye shi kuma hadisin Abdullahi dan Mas'ud shi kawai abin da ya faɗa in an lura in za a koma hadisin ba yana magana cewa wai sai an yi wata hudu da sannan ake aiko wannan malaikan yake zuwa ba sai an yi wannan lokacin a shi abin da ake son ka gane shine wannan al-atwar al-arba wannan mataki mataki din matakin mani sannan mataki na jini sannan mataki na tsoka sannan mataki na halitta da za a yi maka wannan shi ake kawai ake son ka gane shi thumma nan daga gani ba thumma ce ta at-tarakhi zamani ba malamin sai akwai abin da suke kira at-tarakhi zamani da kuma at-tarakhi jumali mu ma a Hausa muna da shi wani lokaci ba kowace ne muka amfani da sannan yake nuna sai kaza ya faru sannan kaza ya faru ba wani lokaci kawai muka yi saboda mu zo jumla da jumla in ka fita ka siyo min kaza sannan ka siyo kaza sannan ka siyo kaza ba kana san ka ce wai sai yayi siyo kaza sannan siyo kaza ba a kana da nuna mishi jumla da wannan jumla kana hada mishi ita kana hada mishi wancan jumla da wancan jumla to da yake thumma yursalu ilayhi malak ba lalle a wannan hadisi wato mazala yana son ya nuna maka sai bayan an gama wadannan zango 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 din guda hudu sannan aiko mala'ikan ba a shi ne ya jujjuna maka jumlolin ne dan kasancewa wato dan adam asalin ka shine waɗannan matakai asalin ka wani abu ne wanda za a iya girgijewa a zubar ka zo ka shiga cikin wani wani qararu makin wani wani abu matabbaci mai girma matabbaci wanda ubangiji ya kiyaye ka sannan ubangiji ya ci gaba da rainanka haka haka na dan adam wannan shi ake saka gani a hadisi Abdullahi dan Mas'ud amma yaushe ne ake kaza shi ne ake kaza shine hadisi da Hudzaifa ibn Asid yazo ya maka bayani suka ce abin da yasa mazala bai fadi yaushe a hadisi Abdullahi dan Mas'ud yaushe ne ake yin ake busa wannan ran ba saboda shi ne ake busa ran shi ne ake rubutu saboda ba a san wato a haifan maka da wato tunani ya zama yayanki abinda kawai ake son hadisin ka gane shine ga mani sanai zama tsoka ya zama kaza ya zama kaza in aka ce maka sannan aka aiko malaika aka gaza sai zama an samu yanke tunanin shi kuma hadisi Abdullahi dan Mas'ud ake dan adam ya fahimci gajiyawarsa shi kuma hadisin Hudzaifa ibn Asy shi kuma anan ne ake aka faɗi asalin a ɗabi'a ya asalin abin yake faruwa asalin abin da yake faruwa a mafarin shi kamar yadda malamai ke faɗa kwana 30 da wani abu 30 da ma 5 zuwa 40 a lokacin ne suka ce wato ake iya samu ake samun development na shi irin wato a fara samun bugun zuciya har zuwa kwana 40 da wani abu ake fara samun bugun zuciya amma wanda bai da bai da ƙarfi inda a lokacin su ce aka sa wannan na'ura ultrasound haka za a iya ganin alamar lalle 40 da wani abu ga zuciya nan na dan duka tana dan bitin baki daya to wannan shine abin da shi mazala ya faɗa a cikin hadisin Hudzaifa ibn Asid sannan kuma amma cikan sa wannan mafarin kenan amma cikan sa shine akai sati 18 sati 18 shine 120 da wani abu to da shi da koda wani abu to kaga shine shi kuma mazala sai ya ga maka wato cikan halittar dan adam shine waɗannan watanni guda hudu zaka samu kusan komai an riga an gama halitta sai dai kawai ya ci gaba da sa a ci gaba da rainan sa har ya karbi shi kuma hadisin Hudzaifa ibn Asid shi yana maganan yaushe ne haka yake farawa rubutu din kaga anan rubutu ana farawa ne kwana 40 da wani abu ake yi rubutun farko sai dai rubutun guda ɗaya ne kawai koko ana yin rubutu fiye da ɗaya to wannan da alama za a iya rubutu fiye da ɗaya kamar da Ibn Taymiyyah yake iya faɗa a cikin Al-Fatawa sai babu wani abun mamaki ya zama an yi rubutun a wata ɗaya da wani abu sannan kuma a wata ya mata guda zuwa an ƙara rubutun tunda rubutu na da yawa a wurin mala'iku masu mala'iku kuma kowanne in Ubangiji ya sanya maka suna kiyayen ka to suna rubutu kuma saka ba kai tsammanin wai rubutun ka inda aka yi rubutun lokacin da ake za a halice ka shikenan an gama rubutu a ba gama rubutu ba akwai wasu mala'iku kuma masu wani rubutun kuma duk haka ai akwai mala'iku da suke yawo suna ganin ina ne ake zikirin Allah ai sheda suke yi ba wani abu ba to shi ma kaga wannan koda mu ce wuce suna rubutu ba amma za su sheda haka zalika ma dai kuma ba za a rasa mala'iku wanda za su zo suna yin rubutu ba akwai mala'iku wanda za su zo suna roƙa ma wato bayan Allah a duk iri iri saboda kamar mala'iku suna da aikace aikace da yawa saboda haka wato abun lura a nan shine mafarin rayuwar shi jaririn mafarin rayuwar jaririn da sati 6 sati 5 sati 6 rayuwarsa ya fara saboda haka haramu ne duk yayin da aka ce ciki ya kai abin da ya kai kamar kwana 40 da wani abu wanda ke zai girgije shi babu dalili za ka ce za ka girgije dama haka nan ma mutum shi bai san ciki a zai sha magani ya kora shi ta makwarara wannan ba masu addini ba su haka
to amma abin na ƙara tsanani kwarai da gaske yayin da an kai wannan satuttuka sabana abu da muka saba sai ya wata a hadisin manzo Allah ya faɗi cewa fara 40 da wani abu ne ake fara samun nabzatul qalb wannan hatibi ake fara samu hatibi kuma a zuciya abinda magana mafi inganci anan ne ya nan ne wato intelligible organ ɗinka anan ne wato kake fahimtar abubuwa anan ne kake taskace abubuwa anan ne kake soyayya kake tsiyayya kuma anan ne ruhin ka yake wato tushen sa na
wani ne na dokokin
ta masha Allah
kan sani ba hadisin da din muka taso muka sani kana 40 ina bani kana 40 kana 40
na
lokacin da yake kwana 40 yana mani yanzu kuma kana bayanin cewa kwana 40 din nan ba ko da wannan ya fara zuciya ta fara
gaskiya ne
Allah ma ne kare mu ga shi ne
na wato shi abinda hadisi Abdullahi dan Mas'ud abinda mazala da malamai ce abinda mazala yake san ka fahimta shine stages ne kawai da ubangiji sai da aka yi mani sannan aka yi gudan jini sannan aka yi tsoka aka kaza shi waɗannan abubuwan shi ne ake son ka gane sannan cikamakin halittar dan adam ya zama dan adam ya zama ya tashi daga wannan mataki na kawai ruwa da sauransu ya zama fetus sosai ya zama dan adam to shi ne a cikin waɗannan kwana yi da wani abu yi da 20 wannan shi ne abin da hadisi Abdullahi dan Mas'ud ke magana to a cikin wannan kwanaki din ba wai kuma dama jira shi malin zai yi ba sai ya jira kwana 40 bai yi komi ba sannan sai ayi kullu ko shuka ma haka mai haka take yayi in ka tursa shuka ba za ta jira sai ya kwana sai bayan kwanakin yayi ne sannan kaga tana canzawa ba a lokaci bayan lokaci ta rika canzawa sadaka a cikin wannan kwanakin zai ci gaba da juyawa to daga nan kuma har zai je yaje wancan yaje wancan yaje wancan yaje wancan waɗannan zango zango da aka gaya maka cewa mani yake yin kwana 40 cir ana iya samun canji amma dai da wannan ma'anar sa na mani kafin kuma ya zama wancan kafin kuma ya zama wancan shi kuma taswiri da wannan zai zo ya masa malaika zai zo yi da kuma rubutu shine bayan kwana 40 da wani abu a cikin lokacin da yake wannan matakin farko din a lokacin ne shi wannan malaika zai zo ya wannan abubuwan da zai yi wata kila an fahimta ba wai dungurgun a halitta gaba da waye duk wannan aika ga babu shi dama ba za a ji wannan abu da din ba amma dai wannan taswirin ya zai dan suranta ya sketching ya zama a cikin wannan dan abin da kake ganin kamar ka raina shi a ciki an san mu namiji ne ko ba namiji ba mace ce da sauransu duk an san wannan an san kamar sa an san duk wasu abubuwa da sai shafe shi wannan shi wato marhalan farko ne ake yin sa 42 ba 40 na farko ba afwan 42 40 da wani abu bayan kwana 40 sai kwana 3 ko 2 anan ne in ka hada shi ake samun wannan to a daga nan kuma ne cigaba da habaka ya ci gaba da habaka har ya zama wannan zango da manzo Allah ya faɗa shi zango da manzo Allah ya faɗa ba yana magana sai 40 ne sanin yayi wancan bai ya wata ba sha ta na to sai muna magana akan cewa haramun ne in dai har mutum ya fahimci wannan haramun ne kuma yanzu ya ce bayan lokacin da ubangiji ya fara halitta ta fara wato haduwa mutum shi zai je girgije wannan halitta ko da ko bai kauta hudu ba a zahirin wannan hadisi na Hudhayfa ibn Asid wani haramun ne in ji malamai suka ce saboda Allah ta'ala ya riga ya tashi a cikin kararin maki wani waje da ubangiji ya taskace shi kai kuma kana son ka ci addanci ka raba shi da rayuwarsa sadaka suka ce wannan bai halatta ba sabani abin da yawa mu da can muka tafi akai cewa haramcin yana tsanani ne in kai wata to sai dai akwai abin da kuma malamai suka gina wani wasu hukunce na fiqh ban san mu tsaya a nan tunda ba bukar fiqh ake ba ka mun fatsama da yawa shine wato wata hudun nan akan sa wasu da yawa daga cikin malamai aktsal fuqaha akan shi ke gina hukunce su na fiqhu to wannan sun gina shine akan mafarin rayuwar dan ko ko a lokacin cikar rayuwar dan su sun gina shine akan lokacin sai ya cika sannan za a fara mishi hukunci na duniya sadaka idan mutum yaje ya kashe za a ce za a zo a mishi hukunci na ya kasa rai ko wani abu amma kafin lokacin tunda bai riga ya gama cika dan adam din sa ba sai suke ganin wannan ba zai zama dan adam cikakke ba tunda ko ayi barin shi ba za a ga a gani ayi barin shi ne wato bai zama dan adam cikakke ba to akan wani sai su ce to hukunci na duniya bai hauka sa ba hukunci na duniya shine yanzu za a zo a kashe shi da a zo a zubar da shi haka to sai ba lamba sai su ce to wannan ba za a yi hukunci na duk wanda ya kashe rai za a kashe shi ba shi sai dai a mushi wasu lokan kuma amma ba irin wannan ba to amma an muka dau zahirin wannan hadisi cewa rayuwa rayuwa ce to shi kuma shi kaga za a iya yin hukunci kenan wanda kuma gaskiya wannan malamai mun da suka dau wannan ra'ayin na biyu da na faɗa ba su da yawa Imam Zamna Kari wasu lokacin malamai su suna ganin a wannan lokaci ma yana da ransa sabani na malamai ban nace ban san mu tsaya akan wannan amma dai ya kamata a san haka saboda wato duk mai cewa zai je ya zuba ciki to ya san abin da yake yi idan duk wani wato hikimominka da wayar sauransu da kai ubangiji ya riga ya kaddaro ya shiga mabi la'ala inda yake wannan lokutan da abashi a huta kana ji wasu abubuwa kuma da bayan nan wa idan mawulati su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat ubangiji ta so maka da wannan abin zai ce a tambaye shi me yasa ya kashe ni saboda an riga an fara mishi halitta ba abu ne mai sauki ba inda kowai malamai suka bada wato dan larura ce mai tsananin gaske idan wasu malamai suna ganin ma shi ma wani istisani amma larura ne mai tsananin gaske suka halatta za a iya zubda ciki a irin marhalar nan na farko farko lokacin da rayuwa ta fara na'am
amma da shi kuma sun halatta
na'am
wannan
eh wasu malamai suna cewa lokacin kawai da zarar an lokacin da aka kwanta yana da maniyin sa kaga lokacin ai na ruwa ne wannan bai ma shiga wani abu ba yana dai ma ya fara zama dan adam ne kuma shikenan sai aka zo aka wannan in ba ta cikin shikenan aka zo aka sha wani abu suna ganin wannan yana da sanya al'amari babu laifi eh ba a ce musabi ba ta zaran tsarin yadi a wannan ai ya tabbata hadisin Jabir yana cikin as-sahih yake cewa kuna na'zilu wal qur'an yanzil muna yin azalu qur'ani na sauka in sai kaga suna bukatar su dan tazaran su suna yin tazara wannan kuma ya halatta a qur'ani da suna yi halatta wannan matsala ya karanta mana cewa da suka yi suna yi qur'ani na sauka wato qur'ani bai hana su ba wannan ya halatta mutum yana da bukatar dan space saboda wasu dalilai inda dalilai to wannan babu laifi za a iya yi amma kar ya zama sai ya shiga to kuma a ce kuma sai a zo da karfi da hadisi sai a mutar da shi to anan shine fa za a je a shari'a a kula kwarai da gaske eh wannan akwai ta wasu malamai da kwana 40 da wani abu da uku ko da biyu to abin yayi tsanani kwarai da gaske za a yi shari'a da wannan abin da aka zubar sabanin abu da mun muka saba na wata hudu ya kawai a fahimci yanayi saboda hadisin Uzaifa ibn Asid ya zo ya yi magana har an fara taswiri abin da aka fara taswiri aka mishi dan wani abu sketching kai ba lallai ka ga wannan abin ba amma dai ubangiji ya faɗa cewa akwai wannan kuma su ma a tsibba likitoci abinda suke faɗa shine wasu daga cikin abubuwa da yawa function na jiki da bugun zuciya da waya a wannan lokutan yana faruwa aka ce aka sa wannan dan shi wannan na'uran suna ji to kaga tun da dai har akwai wannan kwana 40 ne haka ke faruwa zuwa 40 da wani abu ya gama cika zuwa har abin da ya gaba zai ne ta cigaba kaga madadin a zo a yi wani abin da ubangiji zai tambaya ba har a hakura wannan shine abinda malamai ke faɗa a yi haƙuri matsayin shiga wani lungu kuma abinda ya sa ni na kawo wannan shine aka fi cewa rubutun farko mala'iku suna farawa ne ba shekara wato bayan kwana 40 da wani abu rubutun farko da za a zo a ce a rubuta kaza a taswiri kuma wannan a lokacin mala'iku ke farawa to rubutu na biyu ko na uku wannan kuma Allahu a'lam za ta iya wa bayan kowane lokaci ubangiji ya aiko su ƙara yin wasu rubuce-rubuce wannan ubangiji yana yin yadda ya ga dama kuma wato shi ke da hujja gamsasshiya saboda kaga a nan akwai abubuwa guda uku da ubangiji yake yi a halittar ɗan adam halittar mu da yake yi bayan rubutu ne zai sa a yi da kuma ya sa mala'iku su rika kulawa da mu za su abin da ake fara samu shi ne at-taswir wani abu ne kamar zane-zane kamar zane ne za ka kira shi zane ma dai kawai sannan kuma sai a samu al-khalqu halitta sannan kuma sai a samu al-bara ya zama kawai gashi nan ubangiji ya riga ya fitar da kai cikin adam cikakke shi taswiri za ka gashi kamar wato a takarda ne sai aka dan yi sketching abin haka za ka ga in aka yi barin mutum a kwana 80 ko 90 haka za ka ji su wanda suka san abu suna cewa za ka gashi kamar wata pepa ce da za mu iya tuna lokacin da ake daukan hoto mai suna abin ma ne shi dozon hoton ko to da in aka dauko za ka gani ai wani abu ne fata-fata haka zai ga an adam gawaye da sauransu to kamar irin wannan ne a lokacin za ka gani za ka ga idan kamar wani zane haka hanci da sauransu ga ina an yi alama to wannan shi yana marhala na wannan at-taswir din to ubangiji daga nan sai zai halitta mu sauran gabobi da sauransu sai ya zama shine at-takhliq to in ma an gama ta halittar baki daya to shine ubangiji kuma sai ya fitar da adam sabo fil haka ubangiji ke abinsa Allah ta'ala wato kaga yanda yake shi sa aka haramta mana yin zane mutum zai dan adam cikakke ko wannan ubangiji zai ji dalili ashadun nasi azaban alladhina yudahiuna allaha fi khalqihi ta'ala ashadun nasi azaban almusawwiruna masu zani lalle ya kamata a kula kure da gaske zai dan adam da ko zai wani abu mai rai yana da wato hatsarin gaske saboda ayin farkon matakin halittar da ubangiji ke yi shine ta hanyar wannan zane zanen ne don haka zane in bai zama dole ba sai a bar shi wannan abin da zai sa wato zai kara mana wato imani kwarai da gaske cewa Allah ta'ala daga cikin wato tanyinsa da kuma lutufinsa ya sanya akwai mala'iku da su duka kiyaye mana aikace-aikacen mu mu da kike da mun manta ba amma su duka kiyaye mana wato duk aikace-aikacen mu kuma za su kafa mana hujja dan adam ya da musu in aka je gaban ubangiji shi ma ba zai yi waje wani kunya ba zai kare zai yi musu da shi bai ji ba bai gani ba shi kaza 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 su amma haka ubangiji sai bai mishi hukunci da iliminsa ba kadai sai masa hukunci da har abin da mala'iku suke sheda ko bai masa hukunci da abin da mala'iku ke sheda su kadai ba ya kara yi mishi hukunci da abin da sauran gabobi za su faɗa dan ka fahimci wanda ubangiji ke kokarin wato yake wato kafa ma dan adam hujja ta ko ina ba ta inda dan adam zai sha dan adam in ya ga dama ubangiji ya ga dama sai ya mishi hukunci da iliminsa kadai yace ai na san cewa kai ba mutum kici bane kaza 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 amma sai ya musu hujja da wato mataki iri iri ta ko ina aka ba dan adam ba zai sha ba wannan to kaga ya kamata ya zama izina ne a wajen mu ya zama wato mun wato risuna gaba ga ubangiji muna neman gafara sa ya zama ya mana ya suturce mana ubangijin ya suturce mu a lahira to babu wani abu mai iya bankade mu amma kuma ya bankade ka to kuma an shiga cikin bankada kuma har illa ma sha Allah Allah ta'ala ya sare mu su mala'iku yayin da suke wannan rubuce zaka samu wato ubangiji kuma ya fi su sani abin da suka rubuta kuma ya fi su sani kuma ya fi su sani abin da dan adam din yake cikin ke ciki halin da yake ciki za mu jira wannan babu wani abin da wato ubangiji yake kubuce masa na rayuwa na wato dan adam da kuma duk bayinsa karin manta an ka ce bayi muna magana har fa aljannu aljannu ba su kubuce ba waɗannan abubuwan duka su ma duka za a gurfanar da su kuma waɗannan abubuwan da daukan a rubuta a yi waye duk yana nan mala'iku suna musu su ma Allah ta'ala mala'iku cewa wala yasbuhu shay'un min zalika an ilmi rabbihim duk abinda mala'iku suka rubuta to babu ɗaya daga cikin abin da ke saraya daga ilimin ubangiji ubangiji ya san komi da abin da suka rubuta kuma to shi ya fi sani sai mala'ika ya ci gaba da cewa wa anna malakal maut yaqbidu arwahum bi idhni rabbihim kuma lalle mala'ikan mutuwa shine dai ka zai wato karbi rayukan su da izinin ubangijinsa kaga wato wani aiki ne mai karfa zai yi amma ba zai yi ba sai da izinin ubangiji wannan shi za ka fahimci mu nan yanzu mun kama ubangiji shirka to ubangiji a can sama ya da wasu malakutu da ba wanda ke saba masa ba mai yin tari sai da izininsa sallaka in ya sako zai karbi rayukan kai din mu din da muke wata yi wa Allah kafa mun fara za mu bota masa ba to shi yayin da zai makure ya cire nan amma kuma sai ya dame shi to kaga wannan shi ke nuna cewa shi ubangiji shine wato al-alim al-qadir mai madaukaki kuma mai iko babu wani iko da ya kai ikon ubangiji duk wani wanda daga kai na sa wa wani ubangiji ya ga dama ne in bai ga dama iska kadai ya ga dama sai ya dauki ta na sakanni kowa ya mutu ba wani abu da daga gare ubangiji iska kawai amma yadda malaman kimiyya suke faɗa suna cewa wannan CO carbon monoxide ake da shi ake 0.5% idan mutum ya shaka in ubangiji ya dauke iska kawai kowa zai mutu ba ko tantama kowa zai zama ya ga mutu an ce ko ina ubangiji idan yana son ya kama mu zai kama mu Allah ta'ala ya sani mu mala ce wa anna malakal mauti mala'ikan mutuwa wannan suna da mala ya kira shi shine sunan da ya tabbata a Qur'ani da sunna malakul mauti za ka ga mu muna cewa azra'il amma dai malakul mauti wannan shine sunan da ya tabbata a Qur'ani ya ko tabbata a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa kullu tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum wanda ke karbar rayuka ku shine malakul mauti wanda aka wakilta a kanku yana karbar rayukan ku kuma ila rabbikum turja'un sannan kuma daga baya za ku koma wajen ubangijin ku wasu daga cikin malamai ne suke kiran wannan mala'ika da sunan azra'il sun dauko daga isra'iliyat abinda ake rawaitowa daga ahlul kitabi wanda zai iya zama sun samu daga littafin su ne zai iya zama kuma kowa shashi fadin su suka yi ba mu da wani yaqini ga agami da wannan shi yasa al-imam ibnu kathir a cikin al-bidayah wannan haya yake cewa amma malakul maut falisa musarrihin bismi malakul maut wannan wato falasin musarihin bismihi fil qur'an qur'ani bai fada mana sunan sa karara ba wala fi hadisi sahiha kuma hadisi ingantattu ba su fada mana ba waqad jaa tasmiyatu fi ba'd al athar bil azra'i amma ya tabbata ne a bakin wasu lokacin malamai abin da suka dauko daga ahlul kitabi suna kira shi azra'i wannan ko ya tabbata ko bai tabbata ba dai balaka kore ba sai da yakini balaka mu tabbata ba sai da yakini amma dai me zai ma me da cutar da kai cikin da kira shi malakul mauti malaikan mutuwa kowa ba an ga cewa malaikan mutuwa mu tsoro eh malaikan mutuwa kaga wannan shine sunan sa da wato da zarar an ji kowa zai yi mai shiga titayin sa Allah ya kyauta sannan wannan malaikan mutuwa shi yana da yan uwa wanda suke taimakon sa yana da a'wan ba shine shi kada yake zuwa ba a ai kai ma yayin da aka zo za a aka maka san mashi an kwalawa suka zo za ga akwai babban kuma akwai masu rakiya to shi ma yayin da yazo akwai masu rakiyar sa wannan ubangiji haka ya faɗa a cikin qur'ani yake cewa wala ta'in zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum Allah ta'ala yake bada labarin cewa da ina ma zaka ga lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa wal malaikatu basitu aydihim malaiku za su shimfida hannayen su akhriju anfusakum yakhruju da rayukum wannan azzalimai kenan alyawma tuzuna azabul huni bima kuntakun an lahi ghayril haqq wannan wato azzalimai za a ce to ku fito da rayukan su kuma kama mara kyau mun karanta hadisi a baya manna malaiku za su zo musu kama mara kyau sabarin kuma mumunai malaiku za su zo musu kama mai kyau kama wacce take za su rinka ire musu kewa a haka za a zana dan bai sani ba amma dai abinda muke yawan nanakawa ba fa kawai fa dan kaga wato wani mutum yana ta harbe dan wannan da can shekaru yake suna ta yadawa sun haifi yuki na bane akan haka a ga mutum yana harbe ko an bude kabarin sa an ga ya ci canza sai ce wannan ya sha yuka ne a wannan kwata kwata wani abu ne daga yi ba za ka sani ba ta yaya wa shi ya ce rahmar ubangiji ya ba shi sama abin sa amma ya bar jikinsa da wani da abubuwa eh saboda yanayin jiki kamar da aka sani a yanayin shan wuyarsa rashin shan wuyarsa ya yi dangane da yanayin cuta da ta kama shi a lokacin yanda ya sha wuya da sauransu wani yanayin jikin ya sha wuya da sauransu kaga za a ga ya canza da mururi wani kuma bai sha wuya ba wani kuma mungin ya tsare mishi jikinsa kama annabawa ya tsare musu jikinsu wannan shine abin da wato malamai ke faɗa amma ba wai ana maganan wai lokacin da ya mutu yana da harba harbe wato ya yi mutuwar kafirci kenan ba ko an ga ya yi mutuwa salin alin kuma baya cikin azaba ba a wannan wani abu ne na gaibi ubangiji shi kadai ya sani sai wani iskai da malamai da mutane ke kawowa a wannan bigira kaga Allah ta'ala cewa kullu tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malaikan mutuwa shike karban mutuwa shike karban rayukan to anan malaikan mutuwa shi bawa ne guda daya a daidai lokacin kuma da za a samu wani da wancin sun mutu a daidai lokaci daya a nan mun nahiyar Afirka daban nahiyar Turai daban wannan wai duk shike yin wannan ko ko a'a a wato ai ubangiji ai ya bashi dama amma wai duk shike zai je can yaje shi san a lokaci daya ko ko a'a su waɗannan ƴan uwan nasu suke taimakon sa shi dai zai zama ya da raqaba ce a amma kulawa ne kuma karkashin ofishin ake wannan ku ake komai da komai to wannan gaskiya ba mu da wani yakinin a cikin hadisi ba abin ba inda aka yi wannan magana abin da kawai Qur'ani ya gaya mana shine dai shi ke yin wannan aikin kuma ya yi da wanda suke taimakon sa a wannan wadannan aikace amma dai idan ma shi kadai ke yi to ubangiji ne ba shi dama ubangiji ko ya dama yana da ikon ya ba duk wani bawa daman da ya ga dama ya ba shi dan haka in ya ba shi wannan dama ba wani abu da zai yi zama ya gafire shi ya zama lokacin da ya yi wannan abu wani abu ne a wurin ubangiji ba wani abu ne wurin ubangiji ba sai ya zama wataƙila ubangiji ya ba shi wata ala ce wata ɗan na'ura ce mu ma yanzu nan ya nan da nan in ka tura mu abubuwa na biyan kuɗi da sauran su bankuna nan da nan sai muku haka nan da nan sai muku ala ce waye lokaci da saboda suna da na'urorin su to wani kuma malaiku ubangiji ya ba su su ma irin nasu na'ura lokaci dai da an yi magana kawai na'ura kawai sai ce ubangiji ya ba shi wai ba irin ta duniya ba sai ya karɓi rayuka lokaci daya wannan zaka iya zama haka ko kuma ya zama wato ubangiji ya shi ya ba shi raqaba ce amma ana daukar ranar da umarin sa amma kuma su waɗannan malaiku su ne suke yin waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ba mu ya ba da labarin suna yi duka su malakul maut ne amma kuma suna karkashin cikin malakul maut guda daya wanda wannan shine hu kuma ke kiran shi azra'ilu amma da zamu kira shi malakul maut da shi zai fi tabbata malam sai ce wa anna khairul quruni al-qarnu alladhina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mafificin alƙarnai sune ƙarnin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalu bi suka yi imani da shi yanzu malamin yanzu ya jiga kuma wannan abin da zai kawo maka shine bambanci tsakanin ahlus sunna da ɗan bid'a wannan shine ma'auni na farko da ake ganewa indai kana kan sunna indai kai ɗan sunna ne to za a same ka wannan abin da ya faɗa a yanzu to ita ce wata mutuwarka in kuma ka samu sai da bashi ba dan sunna bane za a same shi yana ta wato shashifa din sa yana jawo abubuwa iri yace mafi bicin alqarna alqarn malamai wasu suna kaddara shi daga shekara 70 zuwa 100 tareku kusan waɗanda za a iya samu sun yi rayuwa rayuwarsu ta harbi juna shekara dan shekara 20 dan shekara 100 za ka kusan san juna dan shekara 100 kaka ne ma dan shekara 20 sai daga abu ne mai sauki shi ya san kakansa kuma kakan ya san majikansa sai ake kiransa alqarn to mafi bicin alqarnai da aka taba yi a ban kasa baki daya gabaki da ba wai karnuka ne mu ne yanzu ba da ba ai mu ne mafi cikin al'umma da aka bai a ban kasa antum khair kuntum khair ummatin ukhrijat lin-nas haka Allah ta'ala ya faɗa to anan mafi cikin kuma alqarnan baki da shine alqarnan da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kamar ya ce nan ra'au suka gani ru'ya malamai suna yin jara a gami da ita suna cewa ru'ya ba ita ce kawai ta faɗa ba saboda ai akwai bakati sahabbai ne ibn ibn maktum ai ba sahabi ne amma din da haka shi bai ga manzon Allah ba abin da ake sa a faɗa shi al-luqya wato gamuwa gamuwa ba gani ba gani wannan malamin da ya ce ra'au abin da amma yake magana kenan duk wanda suka gamu da manzon Allah kuma suka yi imani malam bai karasa ba yace kuma suka rubuta akan imanin domin akwai wanda suka yi imani ba wai imanin na gaskiya suka yi ba suka yi ridda bayan wasu lokuta a rayuwar manzon Allah ma kuma daga baya ma bayan rayuwar kuma suka yi ridda abin su dubi je ya yake su akan haka wannan ba su cikin sahabbai ba su cikin sahabbai wannan sahabban da ake magana wanda suka yi imani da manzon Allah kuma suka gamu da shi ya aura suka aura masa suka ci a cikin wato akushi guda ɗaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne a mafificin alƙarnai tun lokacin da ubangiji ya fara halitta a ban kasa zuwa lokacin da za a ce daga yanzu ba za a sake halitta a ban kasa ba dai ba za a taba yin irinsu ba ko mutum ya ki ko ya so waɗannan sahabbai to su daga sun yi fincin kafu ba yayin da za a yi da su to bayan waɗanda suka bi musu su ne waɗanda suke kuma tabi'ai tabi'ai su ne wanda suka yi almajirci a wajen waɗannan sahabba waɗannan su ne wato suke bi musu a daraja sannan kuma wanda suke bi musu su ne atba'u tabi'ina wanda anan ne ya tsabaka imam malik ya fado shi kuma malamin malik ba tabi'i bane ba sahabi ne shi ba amma atba'u tabi'ina ne ya ga kanin ma tabi'i ya gani shi ne gaban ya san tabi'an ba manyan tabi'in sa ibn al-musayyib ne bai gansu ba malik shi ya ga kanin tabi'ai ne su irin su az-zuhri da ire-iren su irin su wato wannan wanda yake da suna a bai gansu ba sai ibn al-musayyib ya yi ma malik nisa kwarai da gaske na
akhir al-mutaqaddimin akhir al-mutaqaddimin
wannan wani wato istilahi da malamai ke kawowa sai ibn sayyid kusa ya ga tabi'ai duka suna cewa wannan shine sayyidut tabi'in ba kida a cikin tabi'ai babu kamar sa a daraja in ba wannan shi sai ka ce sai irin Hasan al-Basri sai da ira-iren su ira-iren su wannan su ne manyan tabi'ai sai wasu karni da sauran su to bayan nan in ka dan sako sai ka sako dabaka na su kata da ibn da'amat as-sadusi da irin su ibn shahab az-zuhri waɗannan su ne suke bi ma waɗannan manya-manyan tabi'ai su ƙarin tabi'ai ne don a wani sun ga sahabbai da kaɗan ba su da yawa irin su Anas bin Malik suka gani da ire-iren su da ire-iren su to bayan nan kuma sai a saka kuma tabaka na su Imam Malik to daga nan kuma sai a saka tabaka kuma na wanda suke bi musu zuwa wanda suke bi musu abin da malamai ke faɗa duk wanda ya riga ka zuwa za ka ga mu a musulunci ai malamin da ya riga ka zuwa to ana fa ɗaukar shi da girma akan kai yanzu za ka duk ilimin ka kuwa saboda shi ya samu kanshi a wasu lokuta masu girma amma shin wannan ana maganan wato hukunci ne da hukunci na jama'a wannan ana maganan hukunci na jama'a ne ba hukunci ne da ku ba ana iya samun wani a cikin atba'u tabi'ina yafi wani da cikin tabi'ai kuma daraja ana iya samun wannan kuma maganar sahabbai ma sahabbai kaga wannan gani da suka yi da manzo Allah kuma ai sai ga sun yi ba kuma tsakanin da su kuma sai dai Allah san barka amma dai tabi'ai da atba'u tabi'ina ana iya samun wani atba'u tabi'i da cikin atba'u tabi'i ne yafi wani yanzu ka ka Imam Malik ai ya fi da yawa daga wasu tabi'an ba daraja yafi su da kuma abin da ya kaddamar ma addinin musulunci sannan kuma ana iya samun a cikin zamanin tabi'an a zama wani malami da ubangiji shi inda wato sunna ta rayuwa da ya kamata a yi shi ne ina da ya kamata mu a hukuncin mu ya kamata a yi shi a lokacin waɗannan manyan tabi'ai amma sai ubangiji ya ziki ta rayuwarsa saboda ya mana wato gata sai ya bari sai wasu lokuta shekara aru-aru sai aka halice shi kuma saboda wato mu mu dan samu mu amfana da rayuwarsa idan waɗannan an san an riga samu a duniya a wanda za ka gani shi a sanda din abin da aka saba gani halittar da ubangiji ke yi to za a halice shi ne a lokacin manya-manyan tabi'ai amma sai ubangiji ziki ta shi kamar irin su Imam Ahmad Imam Ahmad a cikin tabi'a ba da yawa ba za ka iya hada su da shi ba da yawa har malaman sa kunya shi suke yi saboda tsaba ta kawa irin su Imam Ahmad ibn Hanbal irin su Imam Bukhari irin su masu zuwa cikin zamanin ba amma kuma duk da haka in ka kwatanta da wasu tabi'ai sun ma fi su tabi'an daraja to daga nan ka san ko za ka yi daga samu a kowane ƙari za ka samu wani malami wani shi kaɗai ya isa zakka in ka je ka goma shi kuma za ka samu wataƙila ka ce wane ya fi wani ƙaramin tabi'i daraja duk da amma a yanayin wato daraja na jama'a din wacce jama'a ta fi nauyi ta fi daraja ta fi nauyi kuma su ya kamata a fara gabatarwa a wannan ne malamai suke cewa ka kamar Sheikh Sa'id ibn Taymiyyah Sheikh Sa'id ibn Taymiyyah an haife shi da shekara 61 ya rasu da 28 amma idan ka je kana kore nauyin sa da nauyin abin da ya samu na ilimi da mata bane taka da ilimi da koran Allah za ka ga to ana faɗa da cewa ba tun zamanin Imam Ahmad ya rasu to ba ƙara gano wani malami kuma yana sa ba eh wannan lokacin da muka fara jin malamu suna faɗan mana wannan magana wallahi muna tsammanin kamar suna kawai zuzuta magana ne eh amma in ka shiga cikin littafin sa kuma kana kan shiga cikin tarihi tarjuma sa daga abin da ya gabatar mai ilimi sai ka dinga tarihin to wannan yaushe ne har ya samu lokaci a shekara 60 yayi wannan rayuwa wato shi aya ce kware da gaske za ka ga Ibn Qayyim duk da ilimin sa in ka shiga cikin duniyar sa za ka ga inda yake masa wani yabo na kambamawa yana cewa shi da can wani yana wani rayuwa ne wata iri amma Allah ya hada shi wani tsohon dan harana to wannan zai ka tsammani Ibn Qayyim kawai yana faɓa mashi ne amma kai ban ka shiga cikin tafsir sa in ka saba ji ka saba ga wato dadin tafsir sa gaskiya ba za ka iya ka fita ko Ibn Taymiyyah ba to ko shi din man ka kan dawo sai wasu daga cikin manyan malamai suka gabata ai Ibn Taymiyyah ya sha fara kware da gaske shi ba kashi mujtahidi ne mutlaki daliban suke mashi kirari za ka ce mutlaki mutlaki kamar Ibn Malik wato Ibn Taymiyyah baya bukata yanzu in zai ya ga baka fatawa wai da mai tsaya yana wai daliban maganar Malik baya bukata haka shi ne mutlaki mutlaki ba shi ba da baya bukatar haka a wannan zamani akwai irin wanda suka dan gabata akan mu shede mu zulakai ba wai shi kada aka taba yi ba akwai ibn dafi al-eid akwai ibn sibil kafir ibn ibn qayyim din ba fada mun samu muhammad ibn ali shawkani fada mun samu shekh bin bas mun samu muhammad amin shaqidi mun samu shekh az albani da sauransu wannan duk aya ce a ban kasa kuma wannan mu shahidai ne amma kuma idan ana maganar ibn taymiya to an ana wato dara fuda uwa ake kuma eh tsakanin wato wata ce surayya da kuma akara haka ake yi Allah ta'ala ya ji kasa rahama Allah ta'ala ya sa mu amfana da wannan mutumi inda ba dan shi ba lokacin da ubangiji ya sa yayi rayu da ba dan shi ba zuwa yanzu to ba sabbanan za a yi addini ba in ba dan wannan mutumi ba to da ba sabbanan da za a yi ba dan bannan ake da shi iri ta ko ina tun daga aqida zuwa mazhaba zuwa kaza bawo Allah ne ya zari kan sakalin sa na alƙalami da kuma sakalin sa na kan sakali ya ci gaba da yaƙan duk wasu makiya addini har kafirai bai bari ba har mushrikai bai bari ba har na duk bai bari ba Allah ta'ala ji kasa rahama to waɗannan su ne wato alƙalai da ake magana a nan akwai hadisi da yake cikin as-sunan da ake ruwaitowa hadisi ne da yake cikin ake ruwaitowa cewa kamar nan gaba za mu iya samun wasu lokuta lokaci na ayyamul mihna lokaci na jarabawa da za a zai zama wato a riko da addinin musulunci ya zama kamar riko da garwashin wuta ne to sai manzo Allah yake cewa wanda ke aiki a wannan lokuta zai yi da fulare da cikin sahabbai 50 manzo Allah cewa yi wato minna suka ce minna aw minhum ya rasulullah daga cikin mu za a samu ladan mutane 50 ko daga cikin su dai sai manzo Allah ce daga cikin ku dai innakum tajidu alal khair a'wana wa hum la yajidu al khair a'wana saboda ku din a yanzu kuna da wanda suke taimako a aiki al khairi amma su ba su da shi wato manzo Allah yana ba da labarin nan gaba za a samu wasu lokuta wanda wa'azi ba zai amfani ba abinda kawai zai amfani shine kaje kullun ɗakin ka inde kai musulmin ne kace mu roƙan Allah kaga dai mu mu kai wannan lokacin ba wannan shi fasaran alaikum anfusakum la yadurukum man dalla ila hadayhi ya abu kala batul khushani yace ya tambaye manzon Allah sai manzon Allah ya ce itamiru bil ma'ruf wa tanahaw an munkar hatta idza ra'aytu shuhhan mudaa'an wa dunyan mu'thara wa idaba kulli bi ra'yin bi ra'yin yace sai kun ga wannan abubuwa shikenan sai ku je ku koma ku riƙe addinin ku a lokacin dole ya riƙe addini kaman al-qadi al-jam to wasu bacin malamai sun suna ganin hadisin da kamar ya samu iskali da maganar kuma a wannan hadisi na cewa ko da mun kashe wato dubu huɗu muka bayar na sadaka ba za mu kai sahabbai ba to wannan ba babu iskali hadisin ya tabbata yana da isnadi hasan ibn qayyim yana cewa laqad rawa abu dawud fi sunan lahu wa rawahu aidan ahmadu shaybani أثرت ضمن أجر خمسين امرأة من صحيب أحمد أخية الرحمن مصداقه حسن وإسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان والإسناد حسن أما كما هنا ما شهد أي صحيح مسلم سألك حديث نيت ثبتت أبونا أكي مغانا باوية مو يزكو يمي أكي بسامة لا أبوك سيديك وبابا حكا با باين ذا أي كوتا كوتا ما ذاك تبو سامة لا دم كو سهايو دم يكرا با بابو سهايو كرمي to aka ba wani sahabi zaka zace wai yanzu bari in yi sallah sallah ka ta zaka tashi saboda ayi ladan ladan iri ne iri biyu ne akwai ajarar sugba la ya na sahabi sahabataka da yake da shi wannan waye sai kai sai dan kai ma ka ganshi ko ba ganshi ba ba ga manzo Allah ba akwai kuma ajarul amal ladan na aiki to ladan aiki da manzo Allah ke magana saboda mu wato waɗannan sahabbai sun zarce mana da yawa sun mana fitinkau to shine mun ma aikata aikatan mu da zabi a ƙarshen zamuni aka ce to wannan aikin ubangiji saboda zai koma yana mana lissafi da lissafin aikin mutane 50 daga cikin su tare da haka kuma su kuma abu da suke sanar yana da yawa da haka ba za ka kawo su ba akwai ajar su ba akwai ajar al'amal mu ajar al'amal ne ake magana lada na aiki ba lada na sahabbataka ba wannan shine wato yana malamai suke tawbikin hadisi guda biyu amma ba mai za a yanzu ka ce ko da ma aiki sallah in kai za ka kai lada abaka sidiku mun ana magana ne da jama'an sahabbai amma kamar abaka sidiku ina zuwa umar ina zuwa ali to ko ladan aikin ma shi ba za ka kai wannan ba za ka yi nasu ba saboda idan ka ce za a baka lada 50 irin nasu to amma kuma ai kuma su kuma suna da lada na shi yadda kai da suka yi addinin waye kawo maka to ka gane ba za ka yi su ba kenan akwai ladan su ba da suke da shi akwai ladan shiyarwa da suka yi musuncin da can sun burbura kake bauta sai aka kawo maka musuncin ta hanyar su sadaka kaga su ne suka maka addinin ba za ka hama su ta wannan ba kai dai kawai wani abu ne aka ce lada na wannan kamar kai ne yanzu a ce idan kai wani aiki za a baka ladan albashin sanata guda daya guda goma an ce za a baka albashin sanata guda goma albashin nasu nawa ne ba suna da wasu abubuwa allowance da aka ba su suna da wasu allowance a gefe wanda ba za ka taɓa kaiwa ba saboda haka in ma an ce albashin su ba da yawa wani yanzu ya rantse shi bai da yawa a yau ba da ake ba ba na ne magana yake ba a wasu abubuwa da suka tsara ba kansu Allah ya tsare Allah ya kyauta mala yace wa anna khairul quruni alqarnu alladhina ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wannan ya dauko shi kai tsaye daga hadisi daga cikin sahihaini da kuma sauran kutubus sunan hadisi abdullahi dan mas'ud hadisi imam ibn husayn manzo Allah yake cewa khairun nasi qarni babu bi cin wato mutane sune tare kun wato qarni da ثم الذي يلوم سيدي سيوان نسكي بي مسو ثم الذي يلوم سيوان نسكي بي مسو مزالا قدا بي فدا باين قرنسا كاقا أفي تابعي أفي أتباع التابعين سيما ذالا ثم يجيو أقوام تسبق شهارة أهدهم يمينه ويمينه شهارة ويمينه شهارته وانا وسبت أي رضا أي ننقى با زام كانت وانا معنا إن شاء الله أما أبن دي سيانا كاو وانا مغنن سودا واتو وانا دعا إلا أنا أوكاني daga waɗannan abin da aka samu daga waɗannan tsare ku da uku duk idan ka samu wata aqida zaka kuzurci a zuciyarka to kana da magabaci daga sahabbai lokacin manzon Allah ba dai ana addini lokacin manzon Allah ba to an yi addini irin wannan addinin idan ba irin wannan addinin ba to yanzu duk wanda ya kawo wata magana yace wata bid'a daga baya to ya kawo bid'a addini kuma ya samu waɗannan magabata sai zaka ji ana cewa wani salafi ko asali ko wani abu wani ce shi baya so a abin da ake magana shine wato kada mun maka ba ta sauna kafa maganan ka da kudirin ka da aikin ka ya dace da waɗannan mutane babu wata bid'a ta kyawa babu wani abu da zaka bincike lokaci kai fahimta ka samu fahimta a yanzu da sunan addini tsawon dan dauran addini ba a samu wannan za duk wanda yace bid'a ta kyawa to wannan ko dai zama ya kuskure ko kuma ya zama ya kawo san zuciya amma dai galibin malamai da kuskure suka yi Imam Malik yana cewa duk wanda yake ce Imam Malik yake faɗa wannan magana dan haka duk wanda Malik sai ya kasar kullun sa yace duk wanda yace addini musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa to yayi da'awan cewa annabi yayi ha'inci a wato risalarsa kenan a manzancin da aka basa aka bashi sai Allah ta'ala cewa ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan cewa ya cika addinin to kai addinin ya cika kuma ka zo ka ce akwai wani addini ko bayan nan sai Malik ya ce fa malam yakun dinan yawma idin wala yakun yawma dinan duk abinda bai zama addini ba a wancan lokaci to a yanzu ba zai zama addini ba wannan Malik ce wannan magana in an yi magana ka ce akwai bid'a kyakkyawa to Malik in dai kai ba Malik ne Malik ce da abinda bai zama addini lokacin sahabbai ba wannan abubuwan da muke kawowa mazala ya san su sahabbai sun san su ba san su ba to bai zama addini a yanzu ba dan haka yanzu wannan bai wato ummi bai sa mishi sanbi ba ba zai zama addini ba din Malik malam yakun dinan yawma idan fala yakun yawma dinan wannan saboda haka duk wanda abin da zaka kawo na aqidanka to ya dace da ina magabata me suka faɗa wannan ko ba ana magana wani sha'anin rayuwa ba wani ce mota wani ce jirgi wani ce riga wannan duk wata magana ce daban na kokarin tada kura amma kai ka san ba shi kai ake magana ba ana magana addini am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi illah min ad-din ad-din ana magana shi da malaki fa malam yakun dinan abin da ce me zama addini ba ai malik ya san akwai wasu abubuwa da aka kirkiro a rayuwa wanda ba shi a lokacin sahabbai amma ina magana addini sai ka fahimta kawai ana magana bid'a ana magana an kawo bid'a addini kana magana wai sa riga ba ana magana hula ba ana magana addini ne idan kaje ga wannan abu shine addinin ka da yanzu kake cewa kai ku yanzu ku ash'aira kai kuke a wannan fasaha da haka kun haifu ba za ku mutu ba sai da aqida ta ash'ariya shi ash'arin nan duka ba ya ci sahabbai baya cikin sahabbai tabi'ai to da kace kuma sai yanzu ne yanzu kuma ya juyi musu kuma sai an bi ra'ayin sa dole ba zai abin zama addini haka ba sai aka to in an ce wannan aqida ce ta ash'ariya ne ce ta sunna to ina aqida mazalla shi ina kuka batta da kace akwai ba aqida mazalla ke dan ana bukatun addini in ba haka ba to ba addini ake yi ba ai ba yanzu za ka a ce akwai dariƙan wani dariƙan wani dariƙan wani to shi na dariƙan mazalla ba da dariƙa ce ai sunna ce dariƙan dama sunna tana ma'ana a tariqa ita ce tariqatu wani ka fice sunnatu wani ne wannan kai tsaye haka yake tariqa ma'ana ta sunna sai ka ce tariqan wani to yanzu ai akwai tariqa akwai sunna ta mazala ba ba da tariqa ne to kaga yana da tariqa sai ka zo ka fada tariqar sa ina ya shi ta cewa za a fada tariqar wani ba ta ce ba ta fada ba sai ka duk wani abuwa da aka kawo a baya to din shari na baya alheri kuma yana kuma can wajen magabata mutai yawa alheri yana can wajen magabata saboda haka aqida ilimi in ana magana ilimin addinin musulunci ba wai ka tsaya kana ta wani zawarance ba ka kawo mai Allah ta'ala ya ce mai manzon Allah ya ce mai sahabbai suka faɗa wannan kan sune ilimi amma duk ba haka ba to ana kasa kai lokaci ne ba ana bukatar addini bane qala Allah qala sahabu qala Allah qala rasul qala sahabu laysa bitanwihi Allah ya ce manzon shi ya ce ba kuka zo kana ta wani kuce fatance ba kace ai wani wani an yi mafarki an yi wajibi wannan kaga ana wani ba bukatar makai lokaci amma ana bukatar addini da za a je cikin Qur'ani ne da Sunna amfani cewa qala sahabatu kar ka je dan kana kanta Qur'ani da Sunna ka je ka fahimta kai a fahimta kai yanzu bayan shekara wurin kanni wurin 15 ai kanni 15 yanzu ka zo ka ce wai kai zaka fahimci addini ba ka tare ka koma fahimta Abu Bakar da Siddiq ko da Umar ba kaga wannan kana bata maka lokaci kai ma eh dole in ka karanta sai ka ce to ai Abu Bakar da Umar sun riga da karantawa me suka fahimta a wannan aya to shine khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wannan amfanin magana nake ba zaka kai ma yanzu idan ka ce kai me wanka da shari'a ka ce ni kitabu da sunna ne sai kai shiru sai shiru to sahabbai ba a sahabbai ai mu mazaje ne su a to ai kaga wannan shi ma yana sai kawo bid'a ce in baka ba kanka da bai bai da wannan ba to za a ga kawo bid'a daga baya amma in ka ce a'a wannan indai aqida ce indai sunna ce indai addini ne to ba ka kawo Qur'ani da sunna sai ka koma kuma daga sahabbai suka fahimce ta to wannan dole karka saba eh karka saba in ka saba kana bin hanya ba na mumune ba kana bin hanya ba na mumune ba kuma ubangiji ya ce ni wallahi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa sa'at masira wanda ya bi ba hanya ba ta mumune ba to za a bar masa abin da ya dauka maka kansa kuma ubangiji ya sa shi a wuta Allah ya sani saboda aqida diyan da aka kawo wani abu sa da sunan addini wannan shi shi rin kashi da duk ɗan bukara da sauransu duk za ka ga wani abu da yake kashe su ke sun dako qur'ani sun dako sunna sun fa sara'a fanka su kuma wannan kaga ba za a je ko ina ba ka dako qur'ani da sunna suka fa sara'a kan banka lamba gabata yana din yayin da kaga wani da an ya ce qur'ani da sunna sai ce qala umar قال ابن مسعود قال عبد الله بن عباس وانا اثري ني سلفي ني وانا واتو غاري غراوي كي yana kokarin ya kubutar da kansa ne amma da zarar an fara sai kaji ya ce ai wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce to kaga wannan yana sai bata kansa lokaci wannan shine abinda malamai ke fada na cewa wa anna khayrul quruni al-qarn alladhi ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su tabi'ai akwai tabi'ai manya da aka samu wanda suka rika yin karatu wajen sahabbai wannan ba ana magana wanda ya rayu akwai tabi'an iri-iri ne akwai muhadaramuna wanda suka rayu lokacin manzala ma ba samu sun ganshi ba to waɗannan su ba su kaga suna tsakazakiya ba su zama sahabbai ba su kuma suna daga cikin manyan tabi'ai amma dai ba a daukar sahabbai kuma zo da aka ire-iren kamar su Abu Wa'il suna daga cikin tabi'ai muhadaramuna irin su Uwais al-Qarni irin su Qais ibn Ubad da sauransu da sauransu suna ce wa al-muhadaramuna wanda su ba sahabbai bane amma manyan tabi'ai sai kuma tabi'ai wanda aka haife su a lokacin manyan sahabban duk sun ga sahabbai sun ga Abubakar sun ga Umar sun ga Uthman sun ga Ali ire-iren su a su ne sauran su wannan na tsakanin mu da su sai addu'a ba ka samu dan wani malami ya yi kuskure ka ce zaka bi shi akan kuskuren sa amma dai tsakanin karshe sai addu'a babu zaki su ma wannan sahabbai tsakanin mu sai addu'a amma wato wannan tabi'ai su ma ya kamata a rika kulawa wajen kokarin ayyukan wani zaka yana kokarin daukaka kansa yana ganin kamar shi abin da yake zuwa da shi na addini ya hawo fahimtar maliku sai zai ka fahimtar maliku makai yanzu ka zo ba zaka iya fahimtar wani abin da maliku bai fahimta ba a yanzu kai saboda maliku ba annabi bane na wannan addini shi ma mabiyi ne bi yake shifta yake wato tafsiri yake ba qur'ani da sunna zaka in wani yayi fasara da ya saba wani ya zo ya fasara ta fada shi zaka iya dauka
shi hawa nan
hawa da uku ne wa sahabbai akwai tabi'ai akwai ko atabau tabi'i eh in an yi wani rabon ba zai zama hawa na nafi da na uku ba saboda shi ya daga cikin kanin tabi'ai atabau tabi'i na to da haka wato dole tsakanin su sai ya zama akwai biyayya ba wai dole in yayi kuskure bai bishi ba amma kuma akwai biyayya akwai kuma kokarin yi musu ladabi to haka duk wanda ke kuma bin waɗannan alƙarnai da aka yi a baya iya kusancinka da su iya kuma biyayya da ake maka abi iya kusancinka da su iya biyayya da ake maka daga Imam al-Bukhari babu duk ilimin ka yanzu ba za ka zo ka ce kai yanzu kai Bukhari kaza 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 ba balle ka dauki wai Bukhari ka ce mai lawa bula kai asuwa me ka sani yaushe kake karantawa kada ka tawa daidai ba saboda haka shi ya shi ne shawu ya ta ya hada maka abubuwa dole a mishi biyayya ko tsakanin ka da shi dole kai ka san ba karamin abu za ka yi ka taka matakin sa ba Ibn Taymiyyah bayan ya rasu aka yi mafarki da shi aka sai yace Ibn Qayyim mafarki da shi sai yake cewa yanzu ni ina kan tsaba kai yanzu kana kan tsaba kana Ibn Khuzaimah amma dai ni ina gaba Ibn Khuzaimah lahu wallahu la ku yace sarahu Ibn Khuzaimah ba kwaji wa Ibn Khuzaimah sayyid litafin sa shi ma yana dan kasar Bukhari ne kadan ba da kokarin a ci mafarkin ba wai dole bane amma a mafarkin abin da yake nuna wa kamar Ibn Taymiyyah ya ma dan zarce a martaba da Ibn Khuzaimah alaihi rahmatullah saboda abin da yake kusan ai in ka gwadanta ma da suka ce ya fi abin da Ibn Khuzaimah yake a almuhim dai duk wani malami da ya gabatar da aiki alkhairi to dole ka zama tsakaninka da shi sai dai wato ala san barka kar ka zage shi kar ka zama kana kushe masa akan abin da yake na kuskure in yayi kuskure ka faɗa amma kuma kai zama ya riga yake da aiki alkhairi kuma a jidda kuma kana cin duniyar sa to ku sai daga nan sai malami ya ce wa afdalus sahabati alkhulafa wa rashiduna mabi bicin sahabbai sune halifun nan guda hudu almahdiyuna wato shiryayyu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'ina wanda suka fi kowa martaba da girma a cikin sahabbai shine Abu Bakr sannan Umar yace sannan kaji ahlus sunna wal jama'a ko yace sai da shi Abu Bakr sannan Umar sannan Uthman sannan Ali wanda wannan shine abinda ahlus sunna suka tsaya a kansa mu kuma sati mai zuwa insha Allah za mu yi rubutu a kafin shi'a mu nuna batancin wannan aqida ta su wanda kuma shine aqida ta sahabbai duk wanda ya saba wannan yayi zama dan bid'a musamman Abu Bakar da Umar yace shi bai da Abu Bakar da Umar sune imamai bayan manzon Allah ba mafi bitin wannan al'umma ba ko ya zage su to wannan kai tsaye wannan dan bid'a ne ita da sauki yace Uthman ko Ali ko wani akwai wannan maganar amma dai Abubakar da Umar ba ta dabuwa wanda ya taba su kuma to yana jijigi wato tushen addini ne ke da bai ya tun fito ya tabbuko baki da abu da makanta dai Allah ya ba mu lada abu da muka yi kuskure Allah ya yi mana sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Eh to shi hoto akwai malamai da suke cewa daukan hoto ya shiga cikin wannan ranar ko na azaba da aka yi saboda ai shi ma wannan kokari da yayi babban kokari ne je har ya samu shi barkala ya zo da shi cikakken dan adam to ya shiga cikin wannan ma'ana din wannan shine fatawa ta wasu daga cikin malamai na wannan zamani irinsu Al-Bari irinsu Ibn Baz da sauransu kuma dai kaulan wahidan hoto bai shiga cikin abinda manzo Allah ake a lokacin manzo Allah ba wannan duka kowa ya ijma'i cewa wannan hoton da muke dauka yanzu da kamera baya cikin hoto da ake shi a lokacin manzo Allah lokacin da ake hoton da ake lokacin manzo Allah shine ko da ayi da hannu a zana a drawing ko da sassaka saboda duk nassin da manzo Allah ya magana yana magana kan wancan ne farko tukuna shi kuma wannan nassi na biyu za a gani ne ya dace ko bai dace ba to sai malamai suka ce to anan matsala cewa ya ashadun nasi azaban alladhina yudahiuna Allah fi khalqi wanda shi kamance ce ne ya da halittar Allah ni ko yayin da aka zo aka dauke ni malam in ya gane ba zai ce wai wannan kama ne da ni ba ni ne zai ce ai ni aka dauka ko eh saboda haka kaga wannan ba wai sun ya kwaikwayi halittar Allah bane a halittar Allah ne aka dauko hoton sa aka aje a wajen eh saboda haka malamai suka ce wannan hoto bai shiga ciki ba wannan da yawa malamai ne na wannan zamani kusan wannan shine abin da tawoyi galibin malamai ya tabbata hoto yanzu eh amma ban ba kuma muna magana irin abin da za ka gani hoton ne amma kuma sai a je a dan wani wasu abubuwa yanzu da ake na zamani da waya sai ga amma yake zama kamar wani hoto kamar wani zane ba wannan ba za ta fada da kuma matsala amma za a kula kware da gaske ba shi ba hoto ake magana ba kirke to ba kuma hoto dai wannan eh ba magai wani je zana wani shehin sa ba wannan kaga shi ma sai je bayani eh wannan shi ake magana sannan kuma abin da ake halatta hoto shi hoto ka'idar addinin musulunci in mun duba ka'idar shari'a in ya hana ka abu yanzu ubangiji da ya hana mu shan giya za ka ga to baka duk baka bukatar shan giya za kuma ka rayu baka taba shan giya ba abinka eh to amma shari'a ta hana ka abu za ka ta baka bukatar shi a rayuwarka amma ka kuma kana bukatar shi kullun kuma ba wai wato mutan fajirai ba har mutanen kinki suna bukatar shi ana bukatar shi wajen tsaye da shaida ana bukatar shi wajen passport ba to kaga wani ba ya ce abin da aka haramta shi ba saboda shari'a ta zo ne ta dauke maka kunci baki da Allah bai sa maka kunci addini ba tunda dai har wannan yana shiga cikin rayuwar mu to bai shiga ciki ba in ji malamai to wannan shine dai a takaice assalamu alaikum wa rahmatullah
Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله